الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجدا تبارك الله سبحانه وتعالى ديسا كهكام أكراتمنا التفسير في علوم القرآن littafi mai magana akan abin da ya shari alqur'ani mai girma alqur'ani mai girma littafin da yayi kowane littafi sarki yayi kowane littafi daraja da fadala a wajen Allah subhanahu wa ta'ala madalla ga majalisi idan ya kasance tattaunawa shakan alqur'ani mai girma muna fata Allah madaukakin sarki ya sanya hakan a cikin mizani kuma ya sanya albarka a abin da za mu ji makarantar makari da shi insha Allah ta'ala yau mu tashi da za mu tashi a kanta tana mana magana a kan asbabun nuzul asbabun nuzul idan aka ce sababun nuzul ana nufin me yasa aka saukar da aya ko me yasa aka saukar da sura shine sababin nuzul alqur'ani mai girma daga farkon shi zuwa ƙarshe kowace sura kowace aya akwai dalilin da yasa aka sauko ta mafi yawansu wasu kuma Allah madaukakin sarki zai sauko su ne domin tunatarwa domin bada labari na abin da ya gabata ko abin da zai zo a gaba domin ya kasance wa'azi ga waɗanda suke lokacin nan da waɗanda za su zo a gaba su sani cewa idan sun aikata wani abu mara kyau wanda Allah bai ya so to waɗanda suka aikata tun kafin gabanin su ga abin da ya faru da su kuma a ba mu labarin abin da zai zo a gaba na aljanna na wuta akan cewa dukkan wanda ya abu mai kyau ga makomashi ga dukkan wanda ya saba kuma ga makomashi wannan su ne hikimomi da ke da kwai na karanta sanin me yasa aka saukar da aya kaza sura kaza alqur'ani mai girma yana da kyau mu san tarihin shi mu san wasu abubuwa suka faru lokacin saukar shi ba mu da littafin da yake shi yana da kyau in ya kasance mun karanci ilimin muka kaza littafi na bangare kaza mun zo mun karanto shi mun karanci bangaren hadisi mun karanci bangaren fiqh mun karanci bangare kaza to ya kamata alqur'ani ma da yake hannun mu wanda muke karantawa mu san cewa yana da ilimin muka iri-irin waɗannan suna nan kuma mu san in mun karanta fatiha mu san ya aka yi safka mu ke rakwai a fatiha mu safumsa mun karanta suratul nas haka nan suratul falaq haka nan har zuwa alqur'ani duka gabaki ɗin shi saboda ba wani littafi bane wanda yake kurma a littafi ne wanda ya kowane littafi iya bayani da fassara abu da kuma ɗora hukunci da kuma magana da za ka ji cewa magana ce wadda ta fito daga rabbul izza ubangiji maɗaukakin sarki to shi ne za mu karanci yau menene sababin nuzul menene sababi na saukar da alimi da saukar da sururi malik ke cewa yanqasimul qur'an min haythu sababul nuzul wa alamihi ila jismi alqur'ani mai girma ya kasu gida biyu wajen bangaren bangaren da dalili akwai dalilin da yasa aka saukar da shi da kuma bangaren da babu ma dalilin da yasa aka saukar an saukar da shi saboda wa'azi kamar yadda bayani ya gabata yace na farko ma nazala ibtida'an min ghayri sababi nuzuli wa huwa kathirun fil qur'an al karim akwai bangaren da ya sabka ba tare da wani sababi ba kawai Allah mai sarki ya sabkar da ayoyi ya sabkar da surori kuma wannan yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma an sabkar da su saboda wa'azi tunatarwa ko bayanin mana ba tare da wani abu ne ya faru tukwana aka sabkar da wannan aya wa huwa jullul ayatu muzammila malai yake cewa kuma su ne mafi yawan ayoyi wanda ke da kwa cikin alqur'ani yace mithlul ayatin lati ishtamilat ala al-ahkam kamar ayoyin da suke bayani akan hukuncin zuci wal adab da ayoyin da suke magana akan wasu ladabba allati qusida biha ibtida'an hidayatul khalq wa inda suna nahi da farko hidayatul khalq ashriyat da halitta Allah madaukakin sarki yana nahi da su akan ya sanya ma halittu wanda ya yi a sanya musu wani tsari na ladabi wani tsari na halaye masu kyau wani tsari na zamantakewa wa irshadihim ila ma fihi sa'adatihim fid dunya wal akhirah da kuma nuna musu da sanya su hanya ta abinda zai ba su jin daɗi na duniya da lafiya kenan haka Allah mai sarki yake sabkar da wasu ayoyi da wasu surori wanda suke karantar da mu waɗannan bangarorin suna karantar da mu hukunce-hukunce suna karantar da mu ladabba suna karantar da mu yadda za mu koyi halaye waɗanda su ne za su tsirantar da mu duniya da lahira mai rayuwa mai kyau a nan duniya ko mu gama da ita lahira ko mu je lahira mu gama da Allah maɗaukakin sarki ba tare da matsala ba lahira kaɗan wannan ɓangare na fara kenan sai ɓangare na biyu shi ne ma nazala murtabitan bi sababin minal asbab shi ne ɓangaren da yake sabka wanda yake tare da wani sababi daga cikin sababba ɓangaren da akwai dalilin da ya sa aka sabkar da shi akwai a cikin alkur'ani surori da yawa ayoyi da yawa wani abu ya faru sai sura ta sauka tambaya aka yi sai aya ta zo domin ta ba da amsa kan wannan tambaya kenan kaga akwai sababin da ya sa aka saukar da ni da ita wannan aya akwai ɓangaren da kuma wani abu ya cakuri ana neman ya za a yi warware sai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da aya kenan kaga dalilin da ya sa aka saukar da ita dalilin wannan abu da ya cakuri don a samu mafita a samu solution akan wannan matsala da ke ciki to haka ya faru da yawa kuma za mu ga musallai na irin waɗannan da suka faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa huwa mawdu'ul bahas kuma shine mawdu'in mu na magana a nan da zamu tattauna a kai yace fa sababun nuzul shi abinda ake ce ma sababun nuzul ma nazalatil aya aw al ayat mutahaddithatan an shine abinda aya ta sabbako ayoyi tana magana akan wannan abin da ya faru aw mubayyinatan li hukmihi ayyam wuqu'i ko kuma tana bayanin hukuncin da ke da kai akan wani abu da yake faruwa idan ya faru ga yanda ya kamata a yi ko kuma ya riga ya faru to ga yanda ya kamata ku yi domin ku warware shi yace wal ma'ana anna hadithatan waqa'at aw su'alan wujjiha ila annabi sallallahu alaihi wasallam fa nazala alwahy بتبيان ما يتصل بهذه الحادثه ما لا يتي ابن ده اكيد ده حاجه ان حادثه وانا ابزي قاو وقعت وانا ابزي قاو او سؤالا قوه تنبيه وجه الى النبي صلى الله عليه وسلم وذا فسكنتر ده اذا زوا لمنزل الله صلى الله عليه وسلم فنزل الوحي سي وحي يسقى بتبيان ما يتصل بهذه الحادثه domin bayanin abin da yake da alaƙa da wannan abu da ya faru kenan sai ba da amsa sai bayani sai kawo warware
domin a samu mafita akan abin da ake ciki au bi jawabi hadha su'al ko kuma kasance amsa ce ga tambayar da aka yi wadhalika yace misali akan haka mithlu hadithatu khawla kamar yanda ya faru da khawla bintu fa'alaba watati khawla bintu fa'alaba allati zahara minha zawjaha wadda mijinta yayi zahari da ita mi zahari kace ma matarka kamar ka haramta ta daga yau haramun ce ke a wurina wannan shine kace ma zahari to shi mi yayi ce mata yayi daga yau ce kamar ma'ayya ta ce kenan ta zama haramun a gare shi wannan abin da ya gaya mata shi kenan ita da shi babu zama zama ya zari saboda ya kawo wannan magana ta cewa ya haramta ta mijinta shi ne Aus bin Salit shi ne ake cewa Aus bin Salit to wannan baiwar Allah shekarunta sun ja shekarunta sun ja ta tsufa ta kai inda tana ba wa wanda zai aure ta a lokacin mijinta ba mutuwa ba amma ga shi wani abu ya faru tsakaninsu ya furta wannan magana to yaya za su yi su warware wannan matsala ta zo ta kawo ƙara wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ga shekaru na sun ja ina zai mijina ya faɗi wannan magana a nemo mini mahuta kan wannan matsala Allah ya ce mata babu wata mahuta kawai shi kenan babu aure tsakanin sai ta kiya ta ce a'a ajiba ne ta ya ce mata babu dama ta ce a'a ajiba ne tana yana ce mata babu dama tana ce ita dai sai an nemo mata mafita akan wannan abu da yake faruwa kaga tana da gaskiya duba da lokacin nan akwai alaka tsakanin sama da ƙasa wahayi yana sauka ta kai Allah ya taimake ta wahayi ya sauka a nema mata mafita kan wannan abu da yake ciki kisa ta rike mata inda yanzu a yanzu ne ko hukuncin da ke da ko a rubuta kawai shi za a rubuta a ce ma ga hukuncin an kai ka ce ma malam babu gyara ya ce gyara ta mi kira sai a zai gyara ma wanda ake saukan ma da wahayi shi ma a lokacin da babu hukuncin ka tamimi a kan wannan a hannun shi sai mutum ya babu dama amma daga baya Allah maɗaukakin sarki domin ya kawo mafita saboda ma 'yan baya sai aka saukar da ayoyi yanzu kaga ita wannan ta zama sababi na saukar da suratul mujadala idan aka ce mujadala ana nihin tattaunawa masaya ta mata ta yau a hausa ma ana cewa mujadala kamar zaman munakasha a tattauna to shine aljidal da larabci kenan aljidal to tana yana wato wannan dalilin faɗin take yi shi yasa aka sanya ma surar suna suratul mujadala qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjika wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawulakuma inna Allaha sami'un basir wa zalla sallallahu alaihi wasallam yana ce mata babu dama tana ce ajiba dai Aisha radiyallahu anha tace tana share tana ji ana wannan munakashin ita da manzo sallallahu alaihi wasallam tace tana jin wani abu kuma ba ta ji tana jin wani abu na magana wani abu ba ta ji kawai sai Allah ya saukar da aya ya ce qad sami'a Allahu qawlan lati tija tini Allah ya ji qawlan lati tujadiluka fi zawjiha maganar wannan macen da take jayayya da kai fi zawjiha akan mijinta wa tashtaki ila Allah tana kai kukanta zuwa ga Allah wallahu yasma'u tahawurakuma Allah madaukakin sarki ya ji wannan muhawara da kuke yi inna Allaha sami'un basir saboda Allah bai ji mun gani Aisha take cewa daga nan kana fahimta girman Allah qad sami'a Allah tace ita tana kusawa ta ji wani abu ba ta ji ba Allah min fawqi sab'i samawat daga saman bakwai ya riga ya ji me yake faruwa tsakanin su qad sami'a Allah ya riga ya ji qawlan lati tujadiluka maganar wanda take zo take ma jayayya akan mijinta laysa kamithlihi shay'un, kaga Allah ta yi inna Allaha sami'un basir, Allah mai ji ne mai gani ne. A cikin suratul insan Allah yake cewa hal ata 'ala al-insani haynun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, ko yace inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi sai ce faja'alnahu sami'an basira, mun halicci mutum daga dugo na mani amshajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira, sai muka sanya shi mai ji ne mai gani ne. A nan kuma shi ma Allah ya ce inna Allaha sami'un basir, lalle Allah mai ji ne mai gani ne. Idan kana so ka bambanta wannan, sai ka ɗauko aya da cikin suratul shura, sai ka zo sai ka ajje a nan, sai ka ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, Allah babu wani abu da yake kama da shi, babu wani abu da yake kamantacce niya da Allah. Idan Allah ya ce yana ji yana gani, ba irin jin ka bane ba, ba irin ganin ka bane ba, an gane kenan laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan nan Allah ya ce yana ji yana gani, kuma a can Allah ya kamanta mutum waja'alnahu sami'an basira, mun sanya mutum mai ji mai gani. To ji na Allah ba irin jin na wancan mutumin bane ba, sunan ne kawai yake da gani. Na Allah ba irin gani bane na wancan mutumin, sunan ne kawai yake da. Ina ma an gane wannan. To kaga Allah madaukakin sarki sai ya ji wannan muhawara da ke da kai tsakanin a'ibai kaula da Ramadan sallallahu alaihi wasallam, sai Allah saukar da aya. To wannan shine sababi na saukar da suratul mujadala. Kada sabi Allah mu dake shi minene solution. Allah yake cewa alladina yuzahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa sura. Allah yake cewa wa'inda suke zihari ga mata da mata ga matan su su ringa kamanta su da iyayensu, to su sani ma hunna ummahatihim, wannan ba matan ba uwayensu bane, ko ka ce ke kamar uwa ta ki ba uwar ta ka ce. In ummahatuhum, mutum ya sani ma yake shi illa lahi waladnahum, ita ce wala ta ake ita ce ma ake, to wannan ta yi kadan ta zama ake matakai. Allah sai ya hana wannan. Amma idan ya waru ya zaka yi, kuma sai Allah sai kawo maslaha akan mu, ko yake cewa wanda zai zahiruna minkum min nisa'ihim, ko me yake cewa cikin hukuncen da aka bada fa tahriru raqabatin min qabli an yatamassa fa man lam yajid fa siyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa fa tahriru raqaba, da farko zakka ba zakka yantar da baiwa. Idan kana so wannan matar ta zama halaka a gare ka, kana so wannan rantsuwar da kai ta warware, kamanta ta da kai da ma'aikinka, idan kana so wannan abu da kai warware, to ka yantar da baiwa. Idan baka da, to ka yi azumi sattai shahare da gabe wata biyu a jiri. Idan babu hali, sun yi ka ciyar da miskinai guda ita'amu 60 miskina, sai ka ciyar da miskinai guda 60. Wanne ya sauki a ciki azumin wata biyu sai kuma ciyar da miskina, to wanda bai da haka gaskiya gara koren ce kai, kodam ce kai ka tara miskinan ka ciyar da su, dalin azumi sattin zai wahala sosai. Malaka cewa wala tuqtabaru alhadisa sababan fi inzalil ayat illa idha waqa'at fi ahli rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yanzu kaga wannan abu da ya faru da wannan mata ya ba mu hukunci har tashi kiyama, wanda ya aikata kaza ga hukunci shi. Kenan kaga daga yau mun san suratul mujadala ka abin da yasa aka saukar da ita, wani abu ya faru sai Allah saukar da aya domin ya bada amsa, domin ya kawo mabuda akan wannan
tashin hankali da kake ciki. Wa alaikum salam.
Zabi
ya kawo kuma ko zabi da kawo. Zabi. Zabi ne aka ba mu. In kaza sai kai kaza. In kaza kaza. Daga kayi wannan ta zama haramun a gare ka ba mata ka bace sai kayi wannan ta zama halaka a gare ka daga kayi kai tsaye shikenan kuma idan kai ba buƙatar sai an yi wani protocol sabo don su kawo shikenan kuma sai ta ci gaba da zama a matsayin mata wannan abin da kai shine Allah ya hukubanta ka akan faɗin wannan magana ba a yi ga da sanki za ka yi kai tsaye na to dukkan ni zihari me yasa saboda ita ma'ayya dan saboda haramun ne a ce ai mutun ya alim ma'ayya shi to haka nan haramun ne ka ai ka arin kan makka ko ka arin yayyanka ko ka arin ga sunan dai an zai hurmat alaikum ummahatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahati nisaikum daga sunan Allah ta su suratul nisaa wanda Allah ta faɗa to daga kawai ka kaman da matarka da wadda ta kasance haramun ne kai arni da ita kenan kana nuna cewa wai ita ma matarka ta zama haramun a gare ka idan kai wannan sai kai shi wannan sai kai to kana kai ta zama halaka a gare ka yace wala tu'tabaru al-hadisa sababan fi inzali al-ayat illa idha waqa'at bi ahad rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkan wani abu da zai faru ba za a ɗauke shi a matsayin sababi na sabkar da wuta sai abin da ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wani abu ya faru sai ka ce ai shi ne yasa aka sabkar da aya kaza a lokaci ba a ɗaukan abu kaza sababin sabkar da aya kaza sai wanda ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a lokacin nan ayat ta sakka ko sura ta sakka an gane ko kenan daga rasul manzo sallallahu alaihi wasallam wahayi ya kare an sai da wahayi alqur'ani ne da ya cika tak a lokacin ba kai ba baki komai ya zo daidai ki duk abin da zai zo daga baya ba alqur'ani ba bayan rasul manzo Allah sallallahu alaihi wasallam سيتي أما الحوادث التي وقعت في عهود الأنبياء السابقين وقصها الله علينا في القرآن الكريم من تكذيب الأمم لرسلها وما حاق بالأمم المكذبة من العذاب فلا تعتبر هذه الحوادث سببا في إنزال الآيات وكذلك الحوادث المستقبلة التي أخبرنا الله تعالى بها في القرآن كأحوال اليوم الآخر وما فيه من نعيم وعذاب ولا تعتبر هذه الحوادث من اسباب النزول ما لكي تيوا ابو هو وين ده suka faru a lokacin annabawa da suka fiti kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam misali irin abin da ya faru a lokacin annabi Isa alaihi salam irin abin da ya faru a lokacin annabi Musa irin abin da ya faru a lokacin annabi Ibrahim irin abin da ya faru a lokacin annabi Yusuf irin abin da ya faru a lokacin annabi Salih irin abin da ya faru a lokacin annabi Hud a lokacin annabi Lut a lokacin annabi Nuh a lokacin annabawa daban-daban da aka bada labarin su waɗannan abubuwan da aka ba mu labarin su a cikin Al-Qur'ani mai girma na daga wasu al'ummomin da suka ƙaryata manzanni da kuma Allah madaukakin sarki da ya ba mu labarin azabar da ta sabka a kansu dalilin ƙaryata manzannin wannan da suka yi to waɗannan abubuwa da aka ba mu labari fala tu'tabaru hadhihi al-hawadith sababan fi inzali al-ayat ba za ku ɗauke su ba su ne sababi na sabkar da ayoyi na al-Qur'ani abin da ya faru a can baya da abin da zai zo a gaba bai zama sababi na sabkar da wata aya a shi wannan labari ne aka ba mu domin a mana gargaɗi domin a tunatar da mu yin aikata kaza yana gadar da azaba kaza yin aikata kaza yana sanya ka samu daraja ko ni'ima iri kaza sai dai zama haka nan kenan mu'azi
amma ban ma daukata musu din shine dalilin da yasa aka sabkar da aya kaza ko kuma sura kaza yace falatu wa kadhalika alhawadith almustaqbala yace haka nan abubuwan da su faru a gaba alladhi akhbarana Allah ta'ala biha bil qur'an wa inda Allah madaukakin sarki ba mu labarin sa a cikin alqur'ani mai girma ka ahwal al-yawm al-akhir kama abin da suke faruwa ranar tashin kiyama da su faruwa ranar tashin kiyama wa ma fihi min na'imin wa adab da kuma abubuwan da ke daukai na ni'ima da kuma azaba ranar tashin kiyama fala tu'tabaru hadhihi al-hawadith min asbab al-nuzul wa innam ba aza ake su ba daga cikin sababba na sabkar da aya ko sura ta alqur'ani kenan a takaice nan mai malai yake so ce mana abubuwan da suka huce kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da su zo a gaba idan ka ji su a cikin alqur'ani ko ka gansu a qur'ani kar ka dauke su a matsayin sababi ne na sabkar wa'annan ayoyi a su wa'annan suna da hadafin su daban da Allah ya sabkar da su dalilin shi shine na tunatarwa da kuma gargaɗi malai ce tariqu ma'rifatu sababin nuzul hanyoyin da ake iya sanin menene sababi na sabkar da aya kaza ko sura kaza wasu hanyoyi ake bi a san dalilin sabkar da sura kaza ko aya kaza malai ce la tariqa li ma'rifati asbabin nuzuli illa naqlu as-sahihi an as-sahaba babu wata hanya da zaka san sabubba na sabkar da wasu ayoyi ko surori yace illa naqlu as-sahihi sai hadisi ingantacce an sahaba daga sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alladina sami'u min ar-rasul wa inda suna zanni manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta alqur'ani a lokacin da ya sauka almajiri na farko na makaranta ta farko a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa asaru inzalul ayat wa inda suna zanni ayoyin suka rinka sauka wa arafu maqturid bi inzaliha min asbab wa ahwal wa mulabasat sun sani abubuwa da suke da alaka da sabkar da ayoyi da kuma abubuwan da suka faru da halin da ake cikin wasu surorin da wasu ayoyin suka sauka wa'annan bayan Allah su ne almajirai na farko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suke rayuwa tare da shi a lokacin su suka zama sarkin shi ya zama sarkin su su ne abokan shi su ne abokan shawarar shi su ne abokan zuwa jihadin shi su ne abokan sallar shi su ne abokan tilawar shi su ne kaza rayuwar su komi tare suke da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bakka bace musu akan komi akan abin da ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar su ne ya san su ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan inda a ce bayan rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'anin da ya sabka da hadisan da ke da kai suka yi gum da bakin su suka mutu tare da shi mun san wannan addinin mun san shi inda suka yi gum da bakin su ba su karantar da kowa alqur'ani ba ba su karantar da kowa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba suka rike kan su kadai suka mutu da kan su haka barki ta da ku san shi musamman alqur'ani ta yaya za a yi musan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai ta yaya ma za a yi musan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa'annan dole mu darajanta su dole mu girmama su dole mu darajanta su dole mu girmama su suna zanna aka yi komi da su aka yi komi akwai wa'anda har suna su aka kama cikin alqur'ani mai girma Allah yake cewa falamma ada zaidun kun san wani ne zaidu wani yaro ne a lokacin nan a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma qada zaidun minha wa qara zawwajnaka likay la yakuna 'ala al-mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idha qada minhum wa qara wa kana amrullahi mafula wa kana amrullahi haka illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya sanay su biyu suwa idh huma fil ghar suna cikin kogo idh yaqulu li sahibi yana ce ma abokin shi wane ne abokin shi Abubakar Siddiq na abokin shi la tahzan inna Allah ma'ana su ne abokan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to babu tayi da zaka sanya ya akai aka saukar da sura kaza aka saukar da aya kaza mi yawa menene dalilin da yasa aka saukar da su sai ta hanyar wadannan bayan Allah sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su ne suka rayu Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce قال الامام الواحد في كتابه اسباب النزول امام الواحد a cikin littafin shi asbabun nuzul yake cewa la yahillu alqawl bi dati ba ayi magana fi asbab nuzul alquran akan abin da ya shafi sababba dalilai na saukar da alqurani illa bi riwayati wasima sai ta hanyar riwaya daga manzo sallallahu alaihi wasallam ko daga sahabban shi wasima shine kuma ta hanyar ji riwaya ma ta hanyar ji حدثنا أخبرنا يتي ممن شاهد التنزيل وإن دسنا زونا أكسفكر وإن دسنا زونا أكسفكر ووقفوا على الأسباب سنا نسبب من سكفار سوني صحابينا مزان الله صلى الله عليه وسلم وبحثوا عن علمها وجدوا في الطلاع سكرن بحث suka rinka neman ilimi akan wannan din da lokaci tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sike ba mun karanta ba a karatun da sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da aya ta sauko inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da wannan aya ta sauko Allah ya ce Allah da malaikai suna ba manzo sallallahu alaihi wasallam salati ya kuwa da kuke imani kuma ku yi salati sahabbai suka taso suka so suka ce ya rasulullah to yaya za mu maka salati ka ga kenan bakka sanin fasara alqur'ani sai ka zo diddigin yaya sahabbai suka karance shi ya sahabbai suka fahimce shi yaya sahabbai suka tambaya aka fasara musu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa ba'tu an ilmiha wajadtu fi ta suka yi kokari suka tar suka dace akan neman sanin wannan wata rana Abdullahi bin Abbas zai ji kohu wani sahabi daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamana mutumin bai goto ba shi ma haka duba dan kuzajin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi bin Abbas zai tashi ya ji kohun gidan wani ahlul bait ne daga cikin dangi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamana kofar gidan wani saboda neman ilimi saboda akwai abin da ya wannan ya sani shi bisa ne ya zo ya zamana kusan da wani iska da sauransu amma yana zaune yana jira wannan ba Allah sai ya fito domin ya samu ilimi a hannunshi haka sahabbai suka rinka kokarin da tsakaninsu kun wannan bai san wannan ba wannan ya sani sai wanda bai sani bai je wajen wanda ya sani haka Umar bin Khattab ya rinka yi shi da makwabcin shi ya ce to kai al'amuran nan ma ba ya yi duba sai mun je neman kuɗi kuma sai mun yi neman ilimi duka mu sai yi babu ta yadda za a yi mu zamana mu zo mu za mu sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ba a dole sai mun je neman ilimi wannan dole amma kuma sai mun nemi kuɗi saboda neman kuɗin wannan shi ne zai ruwa mana asiri shi zai taimake mu taimake addinin ko baki dan ana bukata dan haka zan tai wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yau kai kuma ka kai kasuwa abinda na samu wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zan zo mu raba da kai abinda ka samu a kasuwa kai ma ka zo mu raba gobe ni zan kai kasuwa kai kuma ka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ka samu na ilimi haka nan abinda ka na samu na dukiya Allah ya baka ka duba irin kiyayewa da suke yi akan cewa kar a bar su a baya kuma akan ya kasance sun rayu cikin izza sun rayu cikin kwanciyar hankali addini bai yi dole ne da wannan bangaren ka sai an samu kuɗi kuma sai an sa ilimi kuma sai an ba da jiki sun fahimci haka bakka musu zancen sa jiki saboda su suka ringa zuwa wajen yaƙi domin a kare musulunci su suka ringa tarban kibiya da mashi an halhuma manzo sallallahu alaihi wasallam su su zo su shiga ba abin ya same su su mutu manzo sallallahu alaihi wasallam ya rayu bakka musu wannan zancen da haka nan wajen dukiya bakka musu wannan zancen Umar bin Khattab wannan dukiyar da aka ringa samuwa a kasuwa ana rabawa wata na ciye ci wata rana za a kai wajen wani yaki to ko rabin duke duka kawo ya ba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ga tafi sabilillahi Abubakar Siddiq shi kuma da ya tashi kato kam sai dauko duka duke kawo ya ce ga tarajiya wannan su ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yanbaki tathabbut fi sababin nuzul yace yana da kyau mu tabbatar akan duk abin da aka ce mana wannan shine sababi na sabkar kaza wa illa dakhala alqa'il tahta qawli nabi sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba wanda zai dinga cewa ai ga dalilin da yasa aka sabkar da aya kaza da dalilin da yasa aka sabkar da sura kaza idan baka tabbata ba kake wanki to in baka yi hankali ba za ka shiga kalkashin faɗan manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa wattaqul haditha illa ma alimtum ku kiyaye ba da labari sai abin da ku sani ko a addini ko a rayuwa duk labarin da zaka bada in ka san baka da tabbas akai to ka sa sharadi kamar yadda mutane suke wani kamar yadda naji ban san ba gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne kaga wannan kafura to in magana za ka yi akan addini ka tsaya ka tabbatar duk abin da gaya ma al'umma ka ce musu kaza halal kaza haram kaza daidai kaza makruhi kaza kaza akwai lada kaza akwai zunubi to ka tabbatar da ka tabbatar gaskiya ne wannan magana saboda in ba haka ba kana magana baka san ba ina zata baka san ba zai kwashe ta ba san ba zai saurare ta yanzu misali irin wannan karatu da kake idan ka faɗa wani minti ɗaya da zai ji a ciki wannan minti ɗaya ne shi abin da ka faɗa kawai shi shikenan ya rike da shi zai ɗauke a Facebook ɗin za a yi baka san ba waye shi waye kalla baka san ba waye ki kalla baka sani ba to in baka tabbata ba kawai ka gaya ma wani wani abu wanda babu tabbas akan shi zai aiki da shi kana da zunubi a kai kamar yadda zaka samu lada idan ka gaya ma wani abin da bai sani ba ko kuma ka tunatar da shi abin da ya sani ya mance ya tashi ya aiki da wannan abu yanda zaka sa haka zaka samu zurfi idan ka dora mutum akan abin da ba shi bane to shi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya duban ka ce yace wattaqul haditha anni wattaqul haditha illa ma alimtu ku kiyaye ba da labari sai abin da ku sani fa inna man kadaba alayya mutaammidan saboda duk wanda ya bin kariya da gangan falyatabawwa maq'adahu minan nar to ya san da cewa ya ma kan shi tanadi tun da wuri a gidan wuta wa man kadaba ala alqur'ani bighairi ilm kuma dukkan wanda ya kariya akan alqur'ani ba tare da ilimi ba falyatabawwa maq'adahu minan nar shi ma ya nemi mazaunin shi a gidan wuta kaga kenan idan zaka fassara alqur'ani sai ka danganci idan zaka yi magana ka ce annabi ya ce kaza sai ka danganci kada ka kuskura ka saki baki ka ce annabi ya ce kaza baka da tabbas kada kuskura ka ce annabi ai man Allah ya ce kaza misali ka dauko aya ka fasara ta ba daidai ba ko ka fasara ta ba wurin ta ba ko ka ajiye ta inda ba wurin ta ba duka wannan magana ce za ka yi akan alqur'ani ba tare da ilimi ba to ka kiyaye kanka inda gangan kake to falyatabawwa maq'adahu minan nar mutum ne ma kanshi tanabi tun da wuri a gidan sa tun da wuri wannan hadisin da kuke gani shi da ake ce man hadisi mutawatir sahabbai sama da 70 suka rawaito wannan hadisi tabbas tabbas Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi babu shakka Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi in ka muni kariya ka nemi zaman ka gidan wuta to wani tashi hankali ne wannan kenan kaga sai ake yi malai yake cewa wa kana salafu salih magabata na kwarai yataharrajuna min alqawl fi sabab alnuzul bighayri ilm suna kokari suna tsoro yin magana akan abin da yake sabab nuzul ba tare da ilimi ba ka rinka magana akan cewa ga abin da yasa aka sabkar da aya kaza ba tare da ilimi ba salafu salih suna gudun wannan yace qala muhammad bin sirin yake cewa sa'altu ubaydata an ayati min alquran na tambayi ubayda akan wata aya ta alqur'ani fa qala sai yake cewa ittaqillaha wa qul sidada dhahaba alladhina ya'lamuna fi ma unzila alquran da zai bashi amsa sai ce mai kai su'ala ka sani wanda suka san me yasa aka saukar da aya kaza ko sura kaza hakika sun tafi sun tafi ba su nan ni za ta kamba akan wannan saboda gudun kar ya ce abu alhali ba daidai bane ba ko alhali da kuskure a ciki yace mimman kana alimi da asbabin nuzul min sahaba daga cikin sahabbai wanda aka tabbatar mushi da malinta ta sanin sabban da yasa aka saukar da alqur'ani mai girma wasu ayyuka na alqur'ani mai girma daga cikin sahabbai Allah ta'ala musu yarda gabaki daya kamar da Allah ya ce laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka kai ma idan ka ambace su ka musu wannan addu'a Allah ta'ala ya yarda su Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu Abdullah ibn Mas'ud shine yayi kowa daga cikin sahabbai sanin sababi na saukar ayoyi da kuma sururi na alqur'ani mai girma kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito a cikin littafin shi sahih Bukhari yake cewa Abdullah ibn Mas'ud yake rantsuwa wallahi alladhi la ilaha ghayru na rantsi da Allah wanda babu wani ubangiji abin hoka an ba shi ba ma unzilat sura min kitabillahi babu wata sura ta sauka daga cikin littafin Allah illa wa ana a'lamu sai dai ni na sani aina nazalat ina ta sauka wala nazalat aya min kitabillah kuma babu wata aya da ta sauka daga cikin littafin Allah illa wa ana a'lamu fi man nazalat sai yace ni na san akan wa ta sauka walau a'lamu ahadan a'lamu minni bi kitabillah yake ta inda na san wani wanda yi sanin littafin Allah yace tabliqul ibl la rakibtu ilayhi raqumi yana iya zuwa inda yake yace da na kai wani shi na je na dauka na dauki wani ilimi wannan yana nuna maka irin neman ilimi na sahabbai duk da cewa su ne an makaranta da farko amma ba su dauki kansu wani sama da kowa ba inda sun san wani ya yi su ilimi a addini da sun tafi sun je sun nemi wani ilimi malik ya ce wa qawaidu ma'rifati sawbun nuzul fa'idodi da ke da kai wajen sanin sawbun nuzul me yasa aka saukar da aya da farkon sura wata fa'ida ke da kai a sanin wannan a sanin wannan ilimi yace li ma'rifati asbabin nuzul fawaid kaseera wa mazaya jamma minna malik yake cewa sanin sababin nuzul akwai fa'idodi da yawa wa mazaya jamma minna akwai fa'idodi da abubuwa masu amfani da yawa yace daga cikin su yace alfa'idatu kulli fa'ida ta farko ma'rifatu al-hikma allati min ajliha shuri'a al-hukm yace sanin hikima wadda dalilin ta aka shar'antar da hukunce-hukunce ka san hikima da ta sa aka ce kaza halaka ne kaza haram ka san hikima da ta sa aka wadi kaza to sanin sababin nuzul zai taimaka maka wajen sanin wannan alqur'ani mai girma kamar yadda da muka dauke shi kawai an yi rigima a zo a sa rana wallahi qur'ani ya huce wannan matsayi wanda ma ya ji alqur'ani kawai aikin shi kenan a cikin al'umma to wallahi hankali ya kashi alqur'ani ya huce alqur'ani abin da ke da kai a ciki na fadala da daraja da nutsuwa da hukunce-hukunce da sanin Allah da sanin yaya ma musulunci yake gabaki ɗaya abin da ke da kai alqur'ani fa'idar shi babba ka karanta shi ka san me ke da kai a ciki kai aiki da abin da ke da kai a ciki ka tasirantu da shi a ga alqur'ani yana yawo a rayuwarka a ga alqur'ani a halayenka a ga alqur'ani a zancenka a ga alqur'ani a kowane da zaka yi yau da gobe a kasuwa a ko'ina wannan shi ne amfanin alqur'ani babba a cikin al'umma in aka je kasuwa a matsayin ka na musulmi na wanda ya imani da alqur'ani a cikin cinikin ka na sai da saidawa a ga aya alqur'ani ta yi magana akan ciniki da sai da saidawa ta zo ta yi tsiye a wurin da kuke ka ce kaza ne daidai kaza ne ba daidai ba haka Allah ya ce to a lokacin da ka aiki da alqur'ani in har ka armi ta tashi ka dauko alƙur'ani, kasance alƙur'ani ne abin aiki da shi a lokacin, a alƙur'ani ga abin da aka ce, ga abin da aka ce, wannan shine aiki da alƙur'ani. Duk da yake kai kasance shine a gabanka, amma ba kawai an yi rijima ko an yi sada ko ko ana yawar shi ba, ta yi bane wajibi ba, shi sa malamai ma suka ki a ringa irin wannan abin da alƙur'ani ke, a ringa yawo da shi ana cewa kaza a kan alƙur'ani, kaza a kan alƙur'ani, wasu ya su ringa ɗauka aikin alƙur'ani ma ke nan kawai, kawai an yi sada ko an yi ko wani ya ce wani mai kawai a zo a sa ba, ba ta yi bane. Mu hudda lissahi, mu hudda tunanin alƙur'ani a kan wannan ɓangaren kaɗai, wallahi ya huta. Wannan shi ne dole mu a kan mu karance shi, mu san ilimin da suke tare da shi, domin ya kasance mun amfana da wannan alƙur'ani mai girma, wanda aka ci kwakwa tukwana ya su zuwa gare. To sanin sababin nuzul, me yasa aka saukar da aya kaza, sura kaza, zai taimaka maka wajen sanin hikima da ta sa aka shar'anta wasu hukumomi, wasu hukumomi. Ya ce wala shakka anna ma'rifatul hikma tahfazul mu'min ala tanfizi ahkamillahi ta'ala. Ya ce kuma sanin hikima ta saukar da aya ko sura tana taimaka ma mu'mini wajen aiwatar da duk hukuncin da Allah ya tsora mishi. Wal amalu bima ya'muru bihi lima yatajalla lahu min al-masalih. Kuma da aiki da dukkan umarnin da Allah ya bada. Lima yatajalla lahu min al-masalih wal masaya al-mutarattaba ala tanfizi hadhihi al-ahkam. Zai aiki da dukkan umarnin da Allah ya bashi, da kuma maslaha dake da kai wajen aiki da wannan umarni da Allah ya bada a cikin rayuwar mutum, wajen kuma aiwatar da wannan hukunci da Allah ya ce ayi. Wal amal bi hadhihi al-awamir, da kuma aiki da wayannan umarnin da ake badawa, wa hina izin yaqwa billahi imanahu wa ya'zam fihi yaqini. To lokacin da mutum ya san hikima da ta sa Allah ya saukar da hukunci kaza, kuma yake kokarin aiki da wannan hukuncin, to a lokacin nan ne imanin shi zai karfafa a zuciyar shi, kuma yaqinin shi na cewa lalle Allah Allah ne zai ƙara tabbata a zuciyar shi. Annabi Ibrahim alayhi salam yake cewa Allah malakatan sarki, rabbi arini kaifa tuqil mauta, ya Allah gwada mini yaya kake rayar da wanda ya mutu. Ka san magana ce babba, magana ce wanda kafirai suka ringa tada hankalinsu akan da suke mamaki. A idza mitna wa kunna turaba wa izaman a inna la mabusun, yanzu idan mun mutu mun zama kashi, mun zama kasa, kuma za a ce za a tada mu. Awa aba'un al-awwal, kuma a ce hadda kakannin mu iyayen mu da suka mutu, mamaki suke. To wannan magana ba yau ban kafirai suke mamaki, dan an ce musu akwai ranar tashin kiyama, akwai ranar tashin kiyama. Ka san duk inda kike zai saka, ko ga kafiri ko da musulmi, a imanin ka na gaskiya akan ranar tashin kiyama, idan ka yi imani na gaskiya akan cewa za a mutu, kuma idan an mutu za a tana ka a zuwan tashin kiyama, amma hukunci akan abubuwan da kai na daidai da na wanda ba daidai ba, to abubuwa da yawa baka bisu. Wallahi inda a ce mutanen da muke rayuwa da su sun san cewa akwai ranar kiyama da za a so a tambaye ka abu kaza da kai da abu kaza da kai, amma bincike akan wannan abu, la yughadiru sabiraka, a ranar ne za a baka littafinka ka ringa cewa mali hazil kitab, wani irin littafi ne wannan, la yughadiru sabiratan wala kabiratan illa ahsaha, wanda baya barin laifi babba da karami, komi ya rubuta imana ai fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara, duk wanda ya aiki ko da daidai kwayar zarra ce in ne da alheri ne suka gani, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara, kuma duk wanda ya daidai da kwayar zarra ko ya yake to zai gani. Kwayar zarra ba kamar kura, ka kama ɗaya tak a cikin kura, ai kura ta taso wani abu ne kamar irin misali ina rana ta hasko cikin ɗaki, ba kana ganin wasu abubuwa ba suna ɗan yawo haka a jiki a cikin hasken, to kamar ka kama guda shi ne zarra, ya za a maka gani bari ka kama shi. To alheri in kai gwargwadon wannan sai ka gani, in sharri kai gwargwadon wannan sai ka gani. To in imanin ka da Allah da ranar lahira ya kai wani matsayi, to abubuwa da baka nisance su saboda ka san sai an tambaye ka, ya tara ka sai an magance a kai, kuma baka san baratar zaka mutu, tana wa kana zaka yi ka mutu, tana wa yanzu ka kare ke da mutuwa zaka duk yana yawa. baka da tabbas ba ni garantin cewa gara me yake suna sai ya tuba zai mutu ba ni garanti to in dai an yi imani da ranar lahira wallahi wasu wanda suke wata sa'adar ta mamaki wala da misali yanzu misali mutumin da zai saci miliyan ruka ya yi gidaje ya yi motoci a waje a kwanta a ina ya tara da shi da iyanshi suna ci suna sha da haram ya fito a motoci da manyan shaddodi yana watsa mamaka ana cika kyauta sai waje shi kuma bai san ba yake tara maka shi kan yanzu a ce misali kudin Niger kudin asusun gwamnati ka ja miliyar guda duk dan Niger babba da yaro ya rike ka ya ce mama haƙƙi na ranar kiyama dalla da baka shiga da wannan kowa ya zo ya ma tsaye mutum wajen miliyan 20 da wannan ya ce ma haƙƙi na a ciki yanzu misali in kai da mutum ne ko bira ganin sai ka cuce shi ka cika cikin shi misali in wannan tsakanin ku ne ko aka je ran tafin kiyama shi kadai ya za a saka ta to yanzu miliyan 22 za ka shiga da su aikin ba kaɗan ba ne to in ka yi imani za a je kiyama a tsaye da ka amma irin wannan tambayi wannan kuɗin ba miliyan 22 ne ya kara wa su wallahi ba ka ci in dai ka yi imani na gaskiya akan cewa za a tara ka wallahi ba ka ci to wanda bai imani da ranar lahira kuma fi yawa wallahi masu yin irin wannan abubuwa mafi yawa imani da ranar lahira wallahi matsala ga shi shi yasa ba kowa ne ke cika rukunin imani tak ka same su sun fusan guda shi da mutum in ka san ka yi imani da mala'ikai ka yi imani da ranar kiyama ka yi imani da kadara da alkhairi ta shari'a a bari ma cewa zai ka yi imani da Allah ka yi imani da ranar da litattafai ka yi imani da manzanni wannan hukun to wannan hukun na ƙarshe ranar lahira da kadara da mala'ikai mafi yawan mutane ba su yi imani da wannan shi yasa suke aikata wasu abubuwa in ka yi imani cewa akwai mala'ikan da suke azaba suke kaza suke kaza in ka san waye mala'ika kuma aka ce shi za a gama ka wallahi ban baka yi to sannin asbabun nuzul zai taimaka maka wajen sannin Allah sani da yake ni kuma zaka ci gaba da girmama shi zaka ci gaba da girmama duk hukuncin da yazo daga gare shi yace kama anna tarzabu ghayral mu'minina fil iman bi ahkamillah yace kai hatta sanin sababun nuzul har wanda ba mu'mini ba musulmi ba yana taimaka mishi wajen ya fahimci addinin idan ya san me yasa aka hukunta kaza wallahi yana taimaka masa wajen sanin addinin sai yake da suna sanin addinin da farko kuma hando daga baya a samu sun yi imani da shi yace li annahu yatajalla lahu anna hadhihi al-ahkam lam tushra abasan saboda yana bayyana a gare shi cewa wa'annan hukunta hukunta babu wanda aka shar'anta shi kawai haka nan dan saboda ba dan komi ba ba dan wani hadafi ba babu wani abu da ake so a ce ma kawai dai an ce shar'a an ce kaza halaka an ce kaza halaka yace wa innama shuri'at li tahqiqi masalihil bashariyya sai dai an shar'anta su ne saboda tabbatar da wasu masalahoyi na dan adam ga baki daya da kuma musulmi ala wajhin khas wal amru ala raf'i makanatiha da kuma aiki da girman matsayin ita wannan al'umma yace fa'ida ta biyu yace al isti'ana ita ce al-isti'ana bi sababin nuzul ala fahmi al-aya shine zai taimaka maka sanin me yasa aka saukar da aya zai taimaka maka wajen sanin wajen fahimta ita kanta aya wa izalatul ishkalu anha da kuma yana kauce maka dukkan wani abu da yake da ishkal kamar yake da confusion a cikin gane ita wannan aya kenan idan ka san me yasa aka saukar da ita daga ba kana iya fahimta ina ne aka sa gaba me ake so a ce ma ce qala al-imam al-wahidi imam al-wahidi yake cewa la yumkinu ma'rifat tafsir al-ayat dun al-wuquf ala qissatiha wa bayan sabab juli yace babu ta yanda za a yi a san tafsiri na aya ba tare da an san kissa da ta faru ba lokacin da ayat aka saukar da ita ko kuma bayani akan sababin da yasa aka saukar da aya kenan yana taimaka maka wajen sanin wannan aya ina ta sa gaba ko me take ne ibn taymiyyah al-harrani yake cewa ma'rifat sababin nuzul sanin sababin nuzul yu'inu ala fahmil aya yana taimakawa wajen fahimtar aya fa innal ilma bi sababi sanin sababin da yasa aka sako aya yace yuratul ilmu bi sababi sabab yana gadar da ilimi akan abin da ake so kai idan ka san abin da yasa aka saukar da kaza to zai taimaka maka ka san wannan abin ya yake ciki haka ibn taymiya ke bayani ibn daqiqin idan yake cewa ma'rifatu sababin nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'anil qur'an yace sanin sababin nuzul hanya ce mai ƙarfi wajen fahimtar ma'anoni na alqur'ani bi girma lokaci ne na yace wa min amsalati hadhihi alfa'ida daga cikin misali akan wannan fa'ida da suke magana akan cewa sanin sababin nuzul zai taimaka maka wajen fahimtar ayoyi da alqur'ani bi girma yace sabkar aya wadda Allah mabin sarki yake cewa walillahi al-mashriq wal-maghrib fa ayna ma tuwallu fa thamma wajhu Allah inna Allaha wasi'un 'alim Allah yake cewa Allah yake da gabas da yamma duk inda kuka fuskanta fa thamma wajhu Allah duk kuka fuskanta ku sallah inna Allaha wasi'un 'alim lalle Allah me wasi'un 'alim mai budawa ne kuma masani ne akan dukkan abin da suke faruwa to kaga idan ka karanta ayar nan aka ce ma duk inda ka kalla kai sallah me zaka bayyana kenan ba dole bane a kalli gabas ai sallah kenan ina yi kallon gusu ina yi kallon arewa ina yi kallon ko ina ma yi sallah da a haka ayar take bayani kai tsaye to in kana so ka san me ayar take ni sai ka san me yasa aka zafkar da ita wani dalili me ya faru yace fasahir hadhihi al-aya yufidu anna lil-insan sahibu wannan aya yana nuna anna lil-insan ga mutum an yusalli ila ayyati jiha yuridu tawajjuh ilayha zahirin ayan da cewa mutum ya sallashi duk inda ya ga dama duk inda ya kalla da ya sallashi yace wala yajibu alayhi an yatawajjaha yace nahwal ka'ba ba wajibi bane akan shi sai ya kalli inda ka'aba take tukun sai sallah kenan ya kalli gabas abin da samu ke ci a gabas saboda ka'aba mu a gabas din take wanda ya wuce ka'aba shi yamma zai kalla ya sallah kuma ita nan ce gabas din shi wanda yake gusun da ka'aba shi nan zai kalla ko wanda yake arewa da ka'aba shi kuma gusun zai kalla haka nan in ka ji shi zai gani a ka'aba sun yi ron an kewaye ta ko ina ana kalla kenan mu da muke nan ne gabashin ta zamu kalle gabas din sallah sai ce kaga wannan ayar zahiri ta tana ne haka ولا يجب عليه ان يتوجه نحو الكعبه سواء كان مقيما او مسافرا با واجبي bane akan shi sai ya kalli ka'aba a gidanki ko a cikin balagoyiki a zahirin aya haka yake to yanzu kai ka fahimce ta sai ka koma me yasa aka saukar da ita kuma yaya sahabbai suka fahimce ta yace walakin idza alima anna al-aya nazalat fi nafilati safar idan mutun ya san wannan aya ta saukare akan nafila da ake yi a cikin balagoyiki aw fi man lam ya'rif al-qibla ko kuma wanda bai san ba al-qibla wa salla bi sihadihi bai salla ga abin da yake tsammani kana cikin daji baka san ba ina gabas take kawai ka tashi abin da yake kwalwarka kake da yake yanzu ce karin ne gabas sai ka tashi kai salla duk wa shagari ka gani cewa ashe ba a gabas kai salla to baka saki salla dige an gani idan kana cikin balaguro za ku daina yami kun kama hanya ainin kuke yi ko to sai ka shiga da arwallar misali ka saba da sallar ta du'a kuna cikin mota ku yi sallar asuba ba kai barci ba arullaka ba ta warware ba kuna cikin wajen kari 8-9 kuna kallon haka za ku daina yami sai ka bar sallar kana zaune saman kujerarka ka rike hannu a zuciyarka kansu kawai kai alhamdu kai sura kuma kai Allahu akbar kai haka ana gani kai haka akai tasbihi ga subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim kuma kace sami Allahu wal hamd rabbana wal karim hamdan katiran tayyiban barakan kana zaune ana ta tsaya wanda kusan ka wata rafin kai ya mamaki wani tsaye wannan lafiya kuma lokaci Allahu akbar kai haka a zuciya ka sujada ce kai kai subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ala subhana rabbiyal ta taso ka zauna kai rabbik filli wa tub alayya rabbik filli warhamni wa hdini wa afini allo ka koma allo ka taso kai sallolin ka tas manzala sallallahu alaihi wasallam da su da sahabbai a saman raƙumi ko a saman doki ko a saman jiki aka suka riga yin sallolin su a cikin balaguro suna so su yi nafila ka san imanin waɗannan mutanen su sallah sun ɗauke ta a abin da yake rana zuciya idan suna so su nutsu suna so su yi fara suna so su yi nishadi to kawai su yi sallah mu ne a nan daga an ja wata sura ba da kamun nan kuma ya hajji kan su na yadda kawai haka zaka yi mai sallah yadda kun kama an yi masu wani kwasan bozu mata mun yi ta wani a cikin saboda salada na fi loli ma ake magana in zaka yi nafila babu wani abin nan kawai sallaka za ka yi in dai da kake kan wannan ayat ta sauka ne akan nafila yana da gurgurje biki da bayani akan ta yace walakin iza aw fi man lam ya'rif al-qibla wa sallam ya bi ya tabayyana anna zahir al-aya ghayr murad wanda ya san cewa wannan ayat ta sauka ne akan mai balago ya san cewa ba ana nihin cewa ba wanda zai sanda farilla ma din da ya kalla da dai ne kaza 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 ba ko da ba ba yace وإنما المراد التخفيف في صلاة النافلة على المسافر أنا نهي ده من الآية سوكي ده أكاكاو كمي بلاغرو إذا زي صلاة النافلة والتخفيف على من لم يعرف الكبلة وصلى باجتهاده ده كما سوكا كاواكا واند بي سنبع الكبلة زي صلاة أغنشي ده اجتهاده وما مزركشي كتوا فإنا لو تركنا مدلول اللفظ لقدر أن المصلي لا يجب عليه استقبال الكبلة سفر من بعده yake cewa inda an bar wannan lafazi na wannan aya a yanda yake yace ai ko da ya bada ma'anar cewa shi wanda mai yin sallah ba dole bane akan shi ya kalli alqibla a balaguro ko a gida inda an bar shi haka ba ai bayani ba kuma ba a karanta ba saboda nuzul shi yanzu misali qur'ani yun wanda suke cewa su aiki kade da qur'ani kade da su daga sun karanta wani ayo musamman to ina su kalla su yi sallah kaga suna da matsala yace walwa khilaful ijma' alhali kuma wannan ya saba ma ijma'i na malamai wala yufham muradul aya hatta yu'lam sababiha sai yake cewa ba za a gane abinda aya take nufi ba har sai an san meye sababin da yasa aka saukar da ita wadalika annaha nazalat lamma sallan nabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya ta sauka ne akan lokacin da Musa sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ala rahilatihi a saman kan abun hawan shi wa huwa qadimu min makka ila al-madina a lokacin daga makka zai je garin madina ai su tawajjahat bihi fa alima anna hadha huwa al-murad a lokacin da ya fuskanci garin madina sai kuma wannan aya ta sauka sai aka fahimci cewa wannan aya tana nihin cewa kenan a balaguro ake magana ba a zaman gida ba ina ga nan zamu dakata abinda muka faɗa dai Allah ba walada mun kai kuskure Allah ya mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh